أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. shugabanni da suke haya table, ƴan uwa mahallata wannan majalisi, masu sauraronmu daga Manara G-Boys Nigeria da kuma Sunna TV Kano da Presi Radio daga Mina, Landmark FM daga Kontagora da kuma Radio Koro Niyobusa da sauran media ɗinmu na duniya gaba ɗaya, masu sauraronmu maza da mata, muna yi muku gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ne 4 ga watan Ramadan, hijira shekara 1444. Ya yi daidai da 26 ga watan Maris ko March, miladiyan haihuwar Annabi Isa ɗan Maryam Isa alaihi salatu wassalam, shekara 2023. ‘Yan uwa, kamar da bayani ya gabata, har ila yau dai muna Suratul Mutaffifin. Mun kwana aya ta 25, za mu tashi aya ta 26 insha Allah. ‘Yan uwa, kamar da aka sani, darasinmu na jiya subhanahu wa ta'ala ya faɗaitar da mu ni'ima wadda ya siffanta mana irin daɗin da ke cikin wannan gida. Allah shi ba mu aljanna, Allah ya kare mu daga wuta. Baya ga haka, sai Ubangiji ya ba da umarni cewa wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, saboda alkhairin samun wannan wuri, masu gwagwarmaya biɗa gafara Ubangiji da yardar shi, to sai su ci gaba da gwagwarmaya, ma'ana su ci gaba da aikace-aikace na neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Yau kuma insha Allahu za a ƙarasa wannan ayoyi na jiya kafin ya zo da sabon darasi nan da aya 2. Na'am. Subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ruwa da ake shayar da ‘yan aljanna da gare shi na giya da na madara da na zuma da sauransu, shi ne Allah ya ce wa mai da juhu, abinda ake gauraya wannan kayan shaye-shaye, ma'ana wannan kwalabe na giya na aljanna, abinda ake gauraya su da shi, kamar yadda ake in za a yi bombita sai an yi hade-hade, in za a yi milo ma haka nan, to shi ma wannan abinda ake gauraya shi da shi min taslin. Taslin, tasnin, haka yake kamar wata wani pipe irin na gidan ruwa wanda aka yi wayarin din shi, wanda muqarrabun suke sha da gare shi, saura abinda Ubangiji ya azzita mumune a ƙasa sai ya dinga kwararowa kamar tallaja. Idan an sako shi sai ya zubo da wannan ni'ima, in bakin inda kohi ya cika sai ya tsaya. Ko yanzu akwai irin samfurin waɗannan kanun honhuna waɗanda yake in ka je Turai ko ƙasashen Larabawa ko nan ma cikin Najeriya, akwai wuraren da in za ka ɗibi ruwa ga honho hannu za ka tura mai kamar mai bara sai ka sa ƙarƙashi ne sai ya zubo ma ruwa. Idan ka jaye sai ya tsaya, in ka koma sa hannunka kuma sai ya kwararo maka da ruwa. To wannan shi ake ce ma taslin. Sai ce me kamar da bayani ya gabata, ainihin shi taslin taslin yake ko? Taslin wasu ruwa ne waɗanda Allah ya yi tanadin su, wanda yake sun albarka a ce swan water, ruwa ne waɗanda Allah ya tanadin su ga muqarrabun, makusanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, su ne manzanni da kuma annabawa, su suke babbar tallaja take hannuwansu. Idan suka kada suka sha sauran abin da yake kwararowa wanda yake ba zai iya tasiri, ma'ana ya yi tsada irin na waɗannan manzanni ba, su kuma dama suna daga saman sama da sai ya dinga kwararo mamamanai ta kowane ɓangare, su ma sai su amfana da shi. Na'am. Na idan mauro da dama wannan sura ce wadda take tsawatarwa akan tauye haƙƙin mummunai, tauye haƙƙin al'umma. Yana daga cikin cin amanan mutane da cin amanan al'umma shine zaluntar abinnan da kahirai suke wautar da mummune musulmai, suna kallon su kamar mutanen banza saboda dalilin sun karbi musulunci. Kamar yadda aka sani, Quraishawa suna dariya Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna dariya sahabbai waɗanda suka yi imani da shi, suna wautar da su. Ba su damu da kahircin su ba, amma sai su dibe ka kai da an riƙe da addini tsakaninka da Allah, kuma sai su aibata ka, suna kallon ka kamar kai ne ma mutumin banza. Su ba sa kallon cewa suna kan laihi. Shine Allah ya ce innal ladina ajramu, haƙiƙa waɗanda suke mujrumai, waɗanda suke tare da kahirci, waɗanda su ne ya kamata ma a kalle su da kallon banza. Amma saboda rashin kirki da rashin imani, kanu minal ladina amanu yadhakun, sai su dawo suna dariya waɗanda suka yi imani, sun kasance suna dariyan mummune masu imani, in za su je yaƙi ko ko annabi ya ce a kawo sadaka suka kawo sai a dora dariyar su ana cewa ku dibe su ba su da kokwalwa ya maishe su wawaye yau ce a kawo sadaka gobe ya ce ayi jihadi jibi ka ji ya ce ayi gado an ce a ba wance kaza ayi kaza subhanahu wa ta'ala yana siffanta kahirai da irin wannan zalunci na giba da aibata masu imani kamar yadda ka sani kamar yadda mutane ke cire haƙoƙan abinci suna tawaye ma'auni da scale da mizani to haka nan su kuwa waɗanda suke tawaye kima da mutunci na banu adam musamman musulmai suna aibata su shine yake cewa kanu min alladhina amanu yadhakuna suna dariyar masu imani har yanzu ma a cikin rayuwar duniya abin bakin ciki akwai mutanen da kake ganin su ma musulmai ne amma kuma idan wani dalili ya sa abin nan wani abin kuka ko abin damuwa ya fadi akan wani musulmi sai haga suna dariya tai suna murna suna jin dadi suna raha alhali musulmi akan musulmi dan uwan shi kamata in ya samu alkhairi kai murna in kuma wani jarabawa ta same shi hali yasa kuma ka nuna damuwanka saboda an ce almuslimu ahul muslim ai musulmi dan uwa musulmi ne kenan tunda musulmi dan uwa musulmi ne bai kamata a ce har ka ga abin dariya gare shi kai mai dariya wannan dabi'a ce da kafirai suke yi ma musulmai idan wani abu ya faru da su koma suna dariya suna cewa inda ba don sun zama musulmi ba da wannan abin bai faruwa a kansu na biyu sai ya ce wa idza maru bihim yatagamadun idan musulmai suna tahiya ga hanya a makka kan titi cikin gari akwai mazaunin su abu jahal da mazauna ta su Khalid bin Walid to idan Ammar bin Yasir da kuma Bilal da su Abu Hurairah radiyallahu anhum wa ghairihim cikin talakawa musulmai idan suka biyo kan titi suka zo kan hanya suko suna zazzaune bakin hanya su Abu Jahal ya tagamaduna sai su dinga kyahwacen yan uwansu suna zinde dibe su can wawaye dibe su can ji ta guwata ji wando ne ji kaza nashi ji kaza ta gama zuna sai su dora zundensu suna kyahwacensu suna gibansu suna aibata su a dalilin su sun karɓi musulunci kawai kamar yadda ainihi Ubangiji ya faɗa a suratul buruj za mu cimma wannan sura Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa kuma Allah ya ce ba wani abu da ya saske musu wannan azaba da halakar da su sai don sun imani da Allah mabuwayi kuma abin gode ma saboda haka ta koyaya musulmi ko da akwai bambancin siyasa tsakaninka da shi ya faɗi zaɓe to kada ka yi dariye shi saboda lalura ce wanda rabo ne na Allah bai raba ya ba shi ba kai da ya raba ya ba ka ba don iyawa ka ba ne ko ƙoƙarinka haka nan duye da kake da adawa da mutum da saɓani ka ji labarin ya yi haɗari ko ya yi gobara ko ya yi hasara to kada ka yi mai dariya wannan ba siffa ce ta musulmai ba siffa ce wadda kahirai suke yi a kan musulmai tsoron dariyar musulmi suna aibata su suna yi musu gori saboda haka kai abin da ya kamata ka yi mai addu'a ka ce Allah ya kawo mai sauki shine abin da wannan ayar Qur'ani take magana a kan shi يتغامزون نبيكم وإذا رأوهم نعم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيهين كما باين سن ربو دسو دغنا مزونا ممني سن وچه سن زن إيسو سن أي بتاسو سن يمس سوكا سن يمس جيبا تو باي قوان نمكما إدام مجلسة ستاكا هريتا تاشي داسنا جدا كون سنزينا جدا سيجوا يقوما جدا ينا ينا حكي yana fariya yana jin kai yana takama da kahirci ne in qalabu faqihina yana murna ay musulmai sun je yaki an kashe su ina ay muhammad ya kai su ya baro ay kaza wa kaza suna suka suna aibatawa suna nuna cewa ay ga sunan abinci ma da za su ci babu ai sun je war shago an hana sayan musu kamar yadda lokacin na makka an taba sanya doka an hana musulmi a sayan musu komai da komai to shine subhanahu wataala yace sai in sun tashi za suna gida su kahiran nan sai su dora tahiyya suna takama suna jin kai suna alfahari suna gaya ma iyalin su ai mun gama da su ina ai bai isa ba ai mu adda garin nan tun da yake mu adda ganin na wallahi bai isa ba suna farin ciki suna raha suna jin daɗi suna alfahari da izzar su da girman su da dukiyar da Allah ya ba su sai kuma yace وما أرسلوا كما سبحانه وتعالى وإذا رأوهم إذا سك هنجي مسلمين سك غنيسو سيسدور جا هنكالي مارسا هنكالي تكنغري سيسمسو إن هؤلاء لضالون وإنهم da kuke gani ai su ne batattun kun ga halakakkun nan tahe kun ga batattun kahiri shi zai dawo kuma ya dora kallon musulmi a matsayin batacce wanda ga dalilai ga musulunci bayyane kai ba kama da wani dalili ayyanannen dalili amma ka dawo kuma kana dariya wanda yake da dalili mai ƙarfi don mutumin da ya je makka ko ya je madina bai ga wurare da yawa waɗanda ba ma a ce ɗan adam ba da ganin su mutum ya tabbatar da musulunci nan shine a addini na farko kaman Kaaba a duniya gabaki ɗaya babu inda adda Kaaba in ba makka ba akwai Hajarul Aswad shi kadai ne ɗaya-ɗaya a duniya gabaɗaya wanda Allah ya dauko shi asalin shi yana cikin gidan aljanna Allah ya sa mala'iku su dauko shi su kawo shi makka su aje kusa ga Kaaba dan masu dawafi su dinga sumbuntan shi yana cafke zunuban su da idinin Allah in ka diba kuma makama Ibrahim Yahudawa suna cewa Annabi Ibrahim nasu ne amma kuma babu wani abu a tare da su wanda ke gwada alama na cewa Annabi Ibrahim nasu ne kamar yadda musulmi ke iya ganin shaida a makka kan dutse ga kafafun Annabi Ibrahim nan kuma an yi awo an tabbatar da shekarun wannan dutse da zanen wannan kafa babu shakka shekaru ne da suka yi daidai da shekarun da aka yi Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam haka nan Safa da Marwa haka nan kuma abin nan Jamarat da Mina da Muzdalifa da Hilin Arafat saboda kamar muna da wurare da yawa a cikin musulunci bal ma Qur'ani ya mahi wa'annan abubuwa zama dalilai domin saboda mu a Qur'ani ba mu da Old Testament ko New Testament ba mu da wannan tsari Al-Qur'ani daya-daya ne wanda shi kadai ne duk duniya gaba daya take jujuyawa. Wannan Qur'ani shine America, wannan Qur'ani shine Africa, wannan Qur'ani shine Europe, kuma shine kasashen Larabawa, kuma shine ake samun shi a ko'ina. Ba a cewa don Makka tana Kaaba, Makka tana Makka, Madina tana Madina, tana da wani Qur'ani tsarin shi daban da namu Al-Qur'ani. Wallahi babu, duk Qur'ani nan iri ɗaya ne, da shi Turawa ke ibada, da shi Larabawa ke ibada, da shi Bakafata ke ibada, duka ba shi da wani bambanci. Sabanin waɗanda suke su ba musulmai ba ne, da aka ga kowace shekara ana New Testament sai a ce aiwon ga Bible, yayi ne ya wuce yanzu an samu wani ƙarni, wani sabon rayuwa, a zo a sake kiro manya-manyan fada-fada su zauna a sake yin wani sabon Bible, sai ka ji ana cewa New Testament sabon bugu, kuma akwai Old Testament. Mu kuma kwaya ɗaya ne, kuma babu wani bambanci. In ka bude wannan Qur'ani Suratul Ikhlas ka karanta Qul Huwallahu Ahad, to wanda a America in ya bude Suratul Ikhlas zai ga farkonta abinda aka bude da ita shine Qul Huwallahu Ahad. Haka nan tsarin mu yake. Idan wannan Qur'ani ya bude da Suratul Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alamin, to idan ka je Ingila ko ka je Rasha ko ka je China ko ka je Riyadh ko Makka ko Madina, haka za ka samu Al-Qur'ani. Don haka yana cikin hikima kuma ikon Allah. Qur'anin ga yanzu shekara ta nawa da bugawa, abin nan ya sauko tsawon shekara nawa, ko hijira yau ga ta da shekara 1444 hijira, to ina shekaru 13 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a garin Makka. Kuma a lokacin da Qur'ani ya sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine lokacin da an ka buga shi ba. An buga wannan Al-Qur'ani tun ba a yi Adam ba, tun ba a yi mutane ba, ma'ana tun ba a yi sammai da ƙasai ba, Allah ya rubuta Al-Qur'ani. Yana nan ga Lauhul Mahfuz. Saboda haka ya musulmi, babu shakka addinin ku yana da dalilai, yana da kuma tsare-tsare da kuma abin nan da Allah ya sa kuna zuwa coci ko kuna karanta Bible, da sai ka yi ta ganin abin mamaki. In Lahadi ta yi za ka ga an kwashi mata, an kwashi maza, an je coci, ana ta taɓi, ana waƙoƙi, ana mi, in ka taida za ka zauna cikinsu sai abin ya baka tausai. Shi kanshi malamin da yake miƙewa yana musu wa'azi, in yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan, yana buɗe ido, yana hargowa, yana ɗaga murya. Dalili saboda babu wata madogara ta kaman ma mai tsari irin Qur'ani, wanda za a zauna cikin tsanaki a karanta shi, babu irin wannan. Saboda abinda duk an magana Bature ba magana Allah ba, ba su zama ɗai. Saboda haka subhanahu wa ta'ala ya ƙaddari musulmai su ne ke kan gaskiya, su ne ke kan daidai. Amma wannan bai hana kuma kaga mutane suna dariyarsu ba, suna ce da su inna ha'ula'i la dhalun, wa'annan su ne batattun mutane. Saboda haka duk hanyar da mutum zai cutar da musulmi, nasiya ma a ce kai musulmi ne, duk ba dalilin da za ka buɗe kafa ka cutar da wani musulmi ɗan uwanka. Wannan dama suran abin da take so ta karantar da mu kenan. Da kowane hali kada ka kuskura ka dinga rayuwa kana cutar da ɗan uwanka musulmi. Kahiri ma ba a yadda ka cuta mishi ba da gangan, to ballantana musulmi ɗan uwanka wanda shi kamata ya ka tallafa mashi. Ko da mitin za ka yi ku kiri taro, kamar yadda Allah ya faɗa cikin Suratul Najm, Ubangiji ya haramta muku ku yi taro wanda zai iya cutar da wani musulmi. In ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhalladhina amanu ita iza عافية رسول saboda mu a tsarin addinin musulunci Ubangiji ya haramta mana ko da meeting idan za ka zauna da ɗan uwanka ku yi meeting to akwai ƙa'ida in ku uku ne to ba a yadda an yadda ka kiri ɗaya ka bar biyu zaune ka je ka gana da mutum ɗayan amma idan ku biyu ka iske mutane su biyu ko kuna zaune ku uku a benci ko a tabarma ko a mazauna ɗaya to mu ga tsarin musulunci ba a yadda ba da kai da gudan sai ku ce wani to ina son magana da kai sai ku bar wannan mutum zaune a benci shi kadai mu ga tsarin musulunci ba a yadda kai wannan ba don za ka iya samar da ƙaiƙai ga zuciyar wanda ya zauna za a zarge shi zai zarge ku zai ɗauka ko wani sheri da ku yi mai ko aibata shi da ku yi ko ma dai ya ɗora cewa yanzu shi wane ashe akwai wata magana da yake iya gaya ma wani ni bai iya gaya min to duk abin da zai iya jawo wani ƙaiƙai ya ji damuwa a zuciyar shi ma addinin musulunci bai yadda ba don haka tunda ku uku ne ko kana son magana da ɗan uwanka ta siri sai dai ka yi haƙuri har sai in na huɗu ya zo ko na biyar ya zo ko kuma ka yi haƙuri idan ɗayan ya tashi ya tafi gida sai ka ce to dama wani ina son yi wata magana da kai na ga muna cikin jama'a to shi kenan sai ka zayyana mishi shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku musulmi masu imani idan tanajaytum inda ku yi ganawa ku yi taro ko ku yi meeting ko ka kiri wani ku gana da juna subhanahu wa ta'ala ya ce fala tatanajaw bil ithmi wal udwan kada ku yadda ku gana ku yi taro kada ka yadda a yi taro da kai don a shirya wani ta aiki na sabon Allah duk dai da za a nemi ra'ayinka da goyon bayanka don a yi wani aiki na saba ma Allah kar ka yadda ya zamana an yi meeting da kai kar ka bari a yi taro da kai ko kuma ya zamana wani abu ne za a yi na bid'a kar ka yadda a yi taron aikin bid'a da kai balle ka ba da gudunmuwa na kuɗi a kan bid'a haka nan kuma idan wani abu ne za a yi wanda ya shafi ta'addanci na aikin ka ba irat to kada ka yadda a yi wannan tare da kai kada ka yadda ka zama informal wanda da kai ne za a nemi sirrin yadda za a yi a je a kashe bayan Allah kada ka yi wannan duk abin da za a baka in ka dibi duniya shekara nawa za ka yi yanzu duniyan nan da zarar mutum shekara 80 ya fara rage jin daɗin abinci ya fara jin jiki ne bai da wani moriya a kan shi saboda haka in dai don jin daɗin shekara 40 ne ko shekara 50 a duniya su ɗaya ne a shekarun jin daɗi su ma sai an kirga kamar shekara balaga ka kamar shekara 20 to kaga an ka kirga 40 kaga shekara 20 kenan to ko shekara 20 Allah ya diba ma ko 30 ko 50 ko 60 ai karewa za su yi domin idan an dibi waccan rayuwa da za a yi ta alkiyama ita rayuwa ce wadda take halidan ana abin dawama babu magana karewa don haka saboda abin da za ka yi na shekarunka na dindindin to kada ka yadda ka ɓata lahirarka saboda ƴan shekarar ka 30 na nan duniya bal ka nemi yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce duk abin da zai sa ku yi taro don zunubi ko shishigi to kada a yi haɗin kai da kai wata na jau bil birri wa taqwa duk lokacin da za a kiranka taro ko a neme ka ka zo wani zama ko a neme ka shawara to ya zama na wanda abinda ake so a yi nan wani abu ne na tsoron Allah wani abu ne na da'a da wani abu ne na tsoron Allah watakila masallaci ake so a gina yana ruwa ko a kware kwanon shi ana son a nemo taimako ko a yi shawara da za a biya wani plot ko kuma shawara da za a yi wa'azi an ka kira ka don a yi shawara da kai wannan sai ka gode ma Allah ka yi murna kuma ka ji daɗi da wannan ni'ima da subhanahu wa ta'ala ya ma sai yace wa taqullaha sai Allah yace ku ji tsoron Allah ya ku musulmi alladhi ilayhi tuksharun wanda da a tara ku ƙarshen rayuwanku gaban Allah ayi muku shari'a yana da kyau mutum yayi nadari cewa dai koma zai yi gaban Allah kuma balle mu da muke rayuwa cikin duhu yaushe ne mutum zai mutu wallahu a'lam yanzu kai shekara 30 to kana da tabbacin za a ƙara ma shekara ɗaya ka cika 41 la ba ka da tabbaci za ka yi shekara 40 ko za ka yi 50 duk ba ka sani ba ashe abinda ba ka sani da yake ba ya kamata ka wa kanka tanadin abu mai kyau domin wata so eba ba dubara da za a bi da ya mutuwa yin ta za a yi ko dai ka mutu ta hanya mai kyau alhamdulillah ko ka mutu ta mugunyan hanya amma dai mutuwa dai kan babu shakka mutuwa za ka yi kuma masana sun yi bincike cewa duk mutumin da yake aikata kaba'ira bai cika tsawon rai ba kamar mutum mai bidan mata ko mace mai bidan maza bata cika dadewa duniya ba haka nan mai sata kayan mutane bai cika dadewa duniya ba haka nan mai aikata dukkan nau'in kaba'ira na zunubi za ka ga bai cika dadewa ba ko kuma sai ka ga amfanin da zai ci na rayuwa ce ta duniya bai da yawa abin nan za ka ga bai dauki wani lokaci ba sai ka ga ya samu jaraba ta nakasa da wani abu dai daban wanda yake zai rayu cikin fitintinu saboda ka mutum na bukata ya rayu cikin yadda Allah in ka samu yawancin rai walillahi alhamd za ka koma wurin masoyinka wanda ka yi mai biyayya in kuma baka samu tsawon rai ba dai alhamdulillah in ka samu tsawon rai kuma duka ƙari ne na aiki don neman yadda Allah don haka dan adam sai shi kwadayi ya rige cutar da mutane kada ka bari mutane da mana in ka mutu a ce alhamdulillah wallahi wane ya mutu mun huta ai yanzu hankalinmu ya kwanta wane ya mutu kar ka yadda ka irin wannan rayuwa in ka zauna irin wannan rayuwa kana cikin masiba domin mutuwa dai mutuwa za ka yi abinda ya sa ba a son ka cuta ma jama'a saboda akwai mala'iku da in ka mutu wayannan mala'iku da Allah zai aiko su saurari jama'a wace shaida ake bayarwa game da kai wato wani za ka je na cewa ai an samu matsala don mai taimako ya mutu ko ka ji an ce ai wani ya rasu masallaci ya samu matsala ko ka ji an ce wani ya rasu marayun nan da ake taimakawa shikenan yanzu kan sai wa da Allah ya so ko wani ya kuka ya ce wallahi inda wani na da rai ni na san da yanzu na karya to amma gashi bai da rai wannan shi ya kamata mutum ya rayu amma kada ka mutu da mana mutane su yi raha su ji a ransu suna murna cewa wallahi azaba da kake ba su yayi yawa saboda kamar fi yau masu aikata mugun lahiba su cika tsawon rai ba nan take Allah zai kashe su kuma abin bakin ciki da yawa ba su samun a yi musu sallah kwarai wasunsu ma ba su samun jana'ida wasunsu ma kone gawawakinsu ake yi wayansunsu gaba ɗaya ba a samu ma wani ya ce Allah ya gafarta musu balle mala'iku su ce amin ko mutum yana iya samun wani sauki hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya samu mutum 40 ba sa shirki da Allah sun ka halarci sallar gawa tai mutum 40 to zai zama ceto gare shi daga azaba Allah ma'ana zai zama ceto gare shi zai samu aljanna a dalilin wannan rahama Allah ta bada mutum 40 sun ka yi ma sallah da mana wa'annan mutum 40 kuma ya zama na ba sa yin shirki da Allah matukar ba su yin shirki da Allah suka yi ma sallah to Allah zai yahe maka zai zama ceto gare ka zai zama kafarar zunubanka in kuma Allah ya yahe maka zunubanka kaga zai sa ka aljanna kenan to ya na za a yi Allah shi bari bayan kana cutar al'umma ya bari mutanen kwarai mutum 40 su taru su yi maka sallah yana da wuya sau da yawa in zai mutu mutum zai mutuwa sai a karbi rayuwa ta daidai wata gaba wanda zai samu mutum 70 mutum 100 mutum 300 wanda ba sa shirka sai su je su yi mai sallah kowa yana cewa Allah ya gafarta mai to wannan shine alkhairin mutum to Allah ya tsare mu daga rayuwa a cikin masu mujrumai wanda suke cututar da jama'a suke abinda mutane suke kuka da su sai kuma yace mi kun je kun shirya mazaunan ku bakin hanya kamar yadda Abu Jahal suka shirya mazaunan su bakin hanya a Makka duk inda musulmi ya zo a dora zundan shi ana aibata shi to me yasa ku musulmi da ku shirya mazaunan ku bakin hanya in mace ta zo kafin ta iso kamar kahota ta lawaye ta fadi duk kun kura mata ido in ta wuce kuma a dinga kallon bayanta wannan ya zama fitina ko kuma kuna zaune bakin hanya mutane na biyowa ko wani ya wuce a ce wani shi ko barawo ya wuce ya samu wa ga mota in wanga ya wuce ku zagaye wanga wannan ba dabi'a ce ta musulmai ba yana cikin abinda wannan sura take tsoratar da ku take tsoratar da mu gabaki daya haka nan Allah ya ce su su Abu Jahal din nan da suke zauna bakin hanya bakin titi in musulmi za suna wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun dawo daga wurin shi a Makka sai su dora zundan su Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafidin kuma su ba aike su ba an ce su kora ma mutane idanu ya zama ne su ne masu kula da su Allah bai aike su da wannan ba ina za ka ina wani ya hito ina yi babu ruwanka baka san cin mutum ba baka san shan mutum ba dai ka zauna ka bude faifai kai ta aibata shi kana dagi nai wannan dabi'a ce ta su Abu Jahal zauna in sun aibata abin nan Ammar bin Yasir kuma su dawo su aibata Bilal kuma su dawo su aibata su Abu Huraira kullun dai sai a dauka hoihon wani musulmi a bi shi ai ta aibatawa shine subhanahu wa ta'ala yake tsoratar da su yana cewa shi dai bai sa su zama masu sa ido ga waɗannan mutane ba saboda mi saboda shi Allah in dai banu Adam ne ko aljani yana da waɗanda suke tsare abubuwan da mutum kai a rubuce yace ma yalfidu min qawlin illa Allah yace ma yalfidu min qawlin ba wata magana da wani mutum zai yi namiji ko mace musamman baligi illa ladaihi raqibun atid face Allah ya sa mala'ikun shi su yi nazarin wa'annan maganganu da abinda ka faɗi na farko su dibi abu mai kyau su tace su diba mara kyau ko wani ga littafin shi nan littafin ka na dama a rubuta abinda ka yi mai kyau littafin ka na hagu kuma a rubuta abinda ka yi na sharri ko na cin amana wani ko cututtarwa saboda ka tunda Allah yana da wa'anda suke tsare ayyukan bayi me dalilin da za ku zauna kullum ku yi ta sa mutane cikin skeli zagi wanga ɓaci wanga aibata wanga yi ma wanga annamimanci yi ma wanga gulma yi ma wanga zunɗe yi ma wanga ƙarya kawai ka canyi addinin ka da nan zaune ka tara sallah da yawa ka tara azumi ladan azumi da yawa ka tara ladan zakka da yawa ladan haji ka dawo kuma kana cin zuƙuƙun bayin Allah ana cire ladanka ana raba musu ga banza manubakon ka yi haƙuri abinda ka shaidi ka faɗi wanda baka shaidi ba ka yi shiru sai ka tashi kana canye ladanka kana canye ibadanka ko da za a ta yi ranar alkiyama gaba ɗaya kai ga kanan zero saboda amanar mutane ta yawa an kwashe an rabe ma mutane Allah ya sauƙaƙe shine Allah ya faɗa ƙarshen wannan sura sai ya ce to shine Allah ya ce fal yawm sai zo da ma'arifa wannan yini ya tabbatar da ma'anan shi kenan yini ne na tashin alkiyama min alladhina amanu yadhakun su kuma mumunai tunda an yi tashin kiyama mumunai da su rama da an yi dariyarsu duniya saboda addininsu da yaƙe-yaƙensu da iftila'at na jarabobi da suke haɗuwa da shi a cikin musulunci. To Allah ya ce yau kuma zai ba su kuma mumunai dama su rama dariyar da aka yi masu. Saboda me? Saboda halola biyu. Hali na farko, kahiri mai tuta ma addini tunan duniya, Allah zai jarabai da wani abu na wulakanci. Hali na farko kenan. Hali na biyu shine ranar alkiyama mumunai da su shiga aljanna, kahire suna wuta suna kallon su ta talabijin, yanzuruna min tarfil khafi. Saboda haka ta wannan bangare sai ma sai su rama dariyar su, kai jiwa ne, kai jiwa ne. Kamar yadda suratul safat ta bada labari cewa abin nan a innaka laminal farkon magana ne na nan minhum inni kana liqarin qala qa'ilun minhum ana cikin jin dadin aljanna an kai ma juna ziyara, Allah ya sa da mu a ciki. Qala qa'ilun minhum sai wani mai jin dadi mai santi cikin yan aljanna yayi santi, ya ji dadi, ya sha ya koshi, yayi gashi, yayi raha, sai ya tuna da wani aboki ne na duniya wanda yake lallashi ne su ta haraka addini tare, yana lallashi ne su ta wurin wa'azi, yana lallashi ne su je wurin abubuwa na aikace-aikace na addini, shi kuma yana bijire mai. To ana cikin wannan zama sai ya ce kai wallahi ina tuna ha inni kana li qarin, ina da wani aboki ha babban aboki na ne sanda muna duniya, nayi da shi ya rungume addini nan, mu ci gaba da ayyuka addini ya kiya. Sai ya ce mi shikenan, sai yana ce mini a innaka laminal musaddiqin, kai wawa kai kana cikin masu gaskata addini, kai kawai an wahal da kai, an maishe ku wawaye, ana sa ku duke-duke, a sa ka kayi ni da azumi da abincin ka da komai, ana wahal da kai gaban da kuna yin kaza, a kwashi kuɗi wai a ta yi a biya jirgi, a ta yi hajji, a kama yawon duwatsu, duk akwai mutane da suke irin wannan izgili. Sai ya tsoro ce da ni kai kana cikin masu gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine Allah ya ce a jinin sanda muna duniya, sai yana ce da ni a izamitina, magana ta inkari, ta gaddama, ta jayayya, ta rashin yadda, a izamitina yana yiwa in munka mutu, wakunna turaban, muka zama ƙasa turɓaya, a inna lamadini ni, shi ke na wai ana iya sake ta da mu kuma a koma haɗa mu, yana dariya ta yana nuna min kamar wawa nike, ban ma san abin da nike ba, ina ce ana tashin duniya. To yanzu gashi an yi tashin duniya, gani aljanna ban san inda yake ba. Shi na sai ya ce ma abokanai ne mi sai ya ce ma abokanai da Allah ko za ku taya mu tattaka, domin kowane dan aljanna an yi mai wata matakala inda zai taka ya kalli a kawo mai bidiyon wanda ya kasan a kawo mai bidiyon shi a duniya. In maƙocinka ne, in ɗan uwanka ne, ko wani irin mutum ne da in kana aljanna tan hilin kiyama ba ku haɗu ba, yanzu kuma kana son ka gane shi, to shi kenan don a baka dama ka tattaka wani abu kaɗan, sai a hango, sai a turo maka shi kamar kyamara, sai a jawo shi, sai ka hange shi gashi nan ga talabijin kana gani ne, in ka yi magana yana jin kaina, yana gane ka, kana gane shi gashi cikin azabar Allah. To sai ya ce ma abokai ne da suke shan giya tare cikin aljanna suna jin daɗi, sai ya ce da Allah ko za ku tashi ku raka ni in je in ɗan leƙa mu ga halin da yake ciki. Sai abokai ne su aka mu ba ruwan mu, halakake ya halaka mana cikin ni'ima ko meye ruwana da kalle-kallen wanda Allah annanin Allah. Sai ce shi wallahi sai ya rega, sai ya tattaka wannan matakala, gidan kowa akwai ta a aljanna. Sai ya takala, Allah ya ce fara'ahu battala, sai ya tattaka fara'ahu, sai ya hange shi fi sawa'il jahim, sai ya gane shi gayi can tsakiya cikin wutar jahannama, saboda bai yarda da alkiyama ba. In ya kalle shi sai ya kira suna ne, ya ce wane, ya kira shi sai ya ce mai me. Kala sai ya ce wane, tallahi na rantse da Allah in kitta la turdini, wallahi kai fusa ka halakar da ni ka sa ni in shiga ciki, yanzu da na bi ra'ayinka, da yanzu fa ina nan wurin ga da kake, wallahi da na bi ra'ayinka duniya, kana hana ni zuwa wa'azi, kana hana ni zuwa tafsir, kana hana ni yin sallah, kana hana ni in an yi kiran sallah mu taya mu yi sallah ka ce wai lokacin kwallo yayi, ka hana mini dama ta ana kallon talabijin lokacin sallah yake, mu ruhi mu yi sallah mu dawo, kana matsa mini kai wallahi ni na damba kawai, gashi an cigen bani nan, gashi kaza gashi kaza. Sai ce to yanzu wane gashi ta faru, ta faru ta kare, ka gani inda na bi ra'ayinka, da yanzu ina cikin, da yanzu ina nan tare da kai, dibi wa da fuskar ka ta kwaye, dibi wa da kai bakin kirin kamar gawai, ni kuma dibo ni ka gani gani na cikin ni'ima daula ɗaya nake sha, ta ga da ina bi ra'ayinka da yanzu muna nan tare. Sai ya ce me, sai ya ce da shi walaula ni'imatu rabbi, wallahi ni ba dan ni'imar ubangiji na ba da ya shiryar da ni ne zama musulmi, ni hitabatun ra'ayinka ni kama addini hannu biyu, lakuntu minal muhdarina, wallahi da yanzu ina nan tare da kai muna kunuwa muna shan wahala. Shikenan sai dai daga nan sai ce to sai an jima bye bye, sai ya sauko, sai wancan ya fashe da kuka, ya gane shi, ya gane shi, sun ga juna, sun tuna juna, sun san juna, sun tuna hirar da aka yi, kowa ya tuna dan uwa ne da aboki ne da yadda suka rayu a duniya, ka san akwai wani aboki malam, wallahi in ka bi ra'ayi ne har da ma sallah ba a yi, akwai mutumin da abokin da in dai kana bin ta tashi to wallahi an samu matsala, shi haraka addini wallahi ba lalura shi bane, yanzu ma suna nan cikin gari, duk tafsirai ga da aka yi ko wace unguwa akwai majalisi na tafsiri, to yanzu wasu suna can suna haraka banza da yan mata, wani saboda lalacewa ko wurin tafsirin ya zo la'anan na Allah sai ya bi wata yar budurwa sun koma gehe suna surutun banza, ka gani mushkila, idan Allah bai tsaga ma mutum rabo ga Allah ba abinan ko cikin kwara kishirwa na halaka shi, saboda haka da yawa za ka ga an zo ana tafsiri sai ka ga wani ya bar gida, wata mata aure ce ma ta bar mijinta ta bar gida ta ce za ta wurin tafsiri ya arziki ta ya samu imani, da ta zo wurin tafsirin kuma ta koma gehe tana ta gatana tana hira tana ta cicaniya tana ta maganganun banza, mala'iku na tsine mata albarka ta kasa ganewa, mutumin da ya zo don samu yadda Allah ya samu gafara Allah, kuma yanzu ya koma gida da tsinuwa, mi ya amfani barin gidan. Alhali hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mashama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nadalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fiman inda yaushe. Wannan fawaid guda hudu mutun zai tashi bai samu ko daya ba, gashi dai hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutane ba su taba taruwa a masdaya daga cikin dakunan Allah, fi buyutin min buyutillah, cikin daki daga cikin dakunan Allah, ya tuluna kitaballah, suna karanta littafin Allah, wa yatadarasunahu bainahum, suna kokarin sanin mi Allah yace ayi, mi Allah yace a bari, mi manzon Allah yace ayi, mi manzon Allah yace a bari, suna ta kokari suna karatu su ji doka Allah su yi gurgudun hali, Allah yace ba a samu haka, madan su da matan su sai Allah ya saukar musu da natsuwa, illa nazalat alaihim sakina, sai face Allah ya saukar musu da natsuwa, kuma rahama Allah ta lullube su, mala'iku su kewaye su da fukafukan su na rahama, suna yi musu addu'a, kuma wa dhakarahum Allah fi man inda, Allah da kanshi dai ya magana su a wurin mala'ikun da suke tare da shi. To mutum ya zo kuma wurin kwallo ya yi kuwa ihu kai shege, sannan kuma ya zo wurin Qur'ani kuma ya kama surutu, ya kama abin, ya zama abin hasara kenan. Saboda haka bai kamata mala'iku su yi bidiyo ɗinka ba ga kakan wurin wa'azi amma kana surutu, alhali Allah ya sa doka ya ce wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lalle in ana karanta alqur'ani ku yi kokari ku je inda ake karatun qur'ani, kuma Allah ya ce wa ansitu, in kun je ku yi shiru, la'allakum turhamun, domin a yi muku rahama. Wannan aya ta tabbatar cewa idan mutane ana karatun alqur'ani suka yi shiru, Allah zai yi musu rahama. Hatta walau abinda ake faɗin nan ka taɓa sani ne, ko ka iya shi, ko ka aikata, ka dai saurara, ka dai sauraron ibada ce. Na siya ma Ramadan, in an ce an shiga Ramadan an ɗaure shedanu, to an ɗaure shedanu kai kuma gashi ka zo kana surutu wurin Qur'ani, kenan shedanu na aljannu an ka ɗaure, kenan na mutane kai yi wa one of them, kai kana ɗaya daga cikinsu, kai ba a ɗaure ka ba, kenan ka fi kowa haɗari kenan. Saboda haka ya musulmi, lallai ne mutane ku yi duk iyakacin kokarin da za ku yi ku samu ku gama lahiya da duniya, saboda ku samu damar da ainihi za ku yi dariyar waɗanda suka yi dariyar ku ta wahala addini a nan duniya. Wani dibin ya kai yaya tun da sai a hito ga sanyi ga ɗari a tashi daidai ana ɗan jin daɗin bacci, a tashi a je masallaci a ruhe shago ana ciniki ran kasuwa a je masallaci a dahar ko la'asar ko juma'a wa hakada. Ka daure kai haka nan, Allah ya sa albarka ga ɗan abin da Allah ya baka. Shine sai wannan bawan Allah in ya dawo zauna suka ci gaba, sai ya ce ai na ganshi kunji 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 hamma saboda jin daɗi, sai ya ce a'a afa ma na hannu bi mayitin, yanzu wai mu ba za mu mutu ba, yanzu ko ciwon kai ba mu yi, wai yanzu kai wane har da ciwon kai ba mu komai, kai yanzu wane ni wallahi ba haya ma ni na mace da ake yin ba haya. Saboda duk sun manta ɗan aljanna bai ba haya, bai fitsari, bai bacci, bai jin yunwa, babu rani, babu damina, balle ka ce akwai tsawa, akwai hadari, akwai duhu, akwai kidnappers, komi babu lahiya kalau. Duka mance da waɗannan abubuwa. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu aljanna. Aya ta ƙarshe sai ya ce shine Allah ya ce musulmi a gidan aljanna alal ara'iki, akan karagu, wasu abin nan matakalai ne, manya-manyan kushin-kushin waɗanda yake ba saba rayuwa a duniya ba, ba shugaban ƙasar da ya taɓa hawa irin wannan karaga. Karaga ce wadda ko duniya ba a taɓa yin ta ba, Allah ne ya ƙaga su da kai ne, ba kamfanin da ya ƙaga su. Karagu ne waɗanda yake dining table ne, da kuma karagu na mulki na jin daɗi da matasai, wanda mutum zai zo ya zauna. Allah subhanahu wa ta'ala ce alal ara'iki, akan karagai yanzuruna, suna kallon juna, suna jin daɗi abin nan, kowansu sun yi round table, suna hira, suna jin daɗi. Lokacin sallah bai a ce a tashi a yi sallah, a'a an yahi azhar, an yahi la'asar, an yahi maghrib, an yahi isha'i, an yahi subahin, ba a zuwa sallan juma'a, ba a zuwa sallan idi, duk an yahi gaba ɗaya. Kuma babu watan Ramadan, babu ma watan, babu Shawwal, babu Zulqa'ada, an dakatar da wani wata ko wani abu daban, babu. Balle a ta yi haji, balle a ce a ɗebe zakka, balle ka je shago, balle tahiya ya kama mina ka hau hanya ga ta zungero kana taya kana gagagagagagagagagagaga, babu. Haka zuwa ko ina kan kushin haki, in kana son ka ziyarci dan uwanka kushin din nan kawai zai juya da kai sai ga ka zo gida ne. In ka kare kushin din nan kuma zai kaman taya mai lilo, za ta jawo ka kawai sai ya kawo ka gida ne, ya kawo ma ziyara ka kai mai ziyara. In ka je gida ne ko da yi ka addini ya ka iske shi da kayan alatu ya hinaka, to Allah sai ya dan badda kama kadan, in ka je sai ka ga ka ma hi shi kayan alatu. Iko in ya zo gidanka ya yi ka addini sai ga ai ya yi ka ma kayan alatu, babu wata kiyayya, babu komai. Kowane mutum na da budurwa aƙalla 8,000 da bazaura wajen 4,000 masu sifa, haka haka za ka zauna, kowane haka za ka zauna, ka sha ni'ima, ka huta, ba wahala komai, ba ruwanka da zaɓe, balle ka yi da cikin layi. ba ruwanka da buda ko iska ko kukan me ba ruwanka sai nishadi sai dagayawa yan mata ayi taima waka ana raha ana jin dadi da juna shine subhanahu wa ta'ala yace hal suwibal kufar shine Allah yace to wannan ni'ima da kuke shiga ya musulmi to yanzu fa hal suwibal kufar ko an sakan kama kahirai ma kanu yaf'aluna abinda suke aikata ko an saka kamus wal jawabu bala wal jawabu na'am Allah ya sakan ka domin su ma yanzu ana dariyar su suna cikin azaba ana musu izgili kamar da suka yi wa musulmi izgili a duniya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.